Sasha Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio dake kuma si za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da hantsin yau Alhamis 20 ga watan Yuni shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da ma sauraron abokan aiki muka sake dawo muku da shirin mu na hantsi. Bayan labarin duniya muna dauke da wani fashin baki kan matsalar tsaron Najeriya da ke ci gaba da tabarbarewa. Sai kuma shirin da kasa ba kasawa ba da Sulaiman Muna Barma zai kawo mana. Daga nan kuma sai sharhin jaridin Ghana sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aika mana ta hanyar wayar tarho. Amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana maraba da hukuncin da aka yanke wa mutane hudu jiya Laraba da ake zargin su da harbo jirgin saman kasar Malaysia a shekarar 2014. Yana kuma tsammanin Rasha za ta bayar da haɗin kai da binciken. Wani kwamitin bincike karkashin jagorancin kasar Netherlands wanda ke binciken kakkabo jirgin Malaysia da aka yi a sararin saman kasar Ukraine a shekarar 2014 ya ambaci wasu 'yan kasar Rasha guda uku da wani ɗan kasar Ukraine a matsayin waɗanda ake zargi da aikata laifin kisan kai. Babban mai gabatar da ƙara a madadin gwamnatin kasar Netherlands Fred Westerbeek ya faɗi a wani taron manema labarai a Hague cewa matakin da waɗanda ake zargin suka ɗauka ya kai ga harbo jirgin Malaysia mai lambar MH17. An bayyana sunayen waɗanda ake zargin 'yan asalin Rasha Igbo Girkin da Sergey Dubinsky da kuma Oleg Platov sai kuma ɗan Ukraine Leonid Kachenko. Wasu tagwayen har-hare da aka kai kan ƙauyen Dogon na wata ƙabila a yankin tsakiyar Mali sun yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 38 baya ga wasu da dama da suka ji raunuka. Gwamnatin ƙasar ta turo wani gungun soji zuwa yankin don binciken al'amarin bayan da 'yan bindigar suka kai wa ƙauyukan Gamfani da Yoru hari. Wannan shine karo na biyu a cikin watan nan da waɗanda ake zargi 'yan ƙabilar Fulani da makiyayan ƙabilar Fol suka kai hari ƙauyukan ƙabilar Dogon. Rikici tsakanin 'yan ƙabilar Dogon da waɗanda manoma ne na gargajiya da kuma Fulani makiyaya ya tsananta duk da yake ɓangarorin biyu sun kwashe shekara da shekaru tare. Wata kota a ƙasar Kenya ta samu wasu mutane uku da laifin taimaka ma ƙungiyar IS wajen kai hari kan wata jami'a wanda ya sanadin rasa rayukan mutum 148 waɗanda yawancinsu ɗalibai ne. Za a yanke hukunci ma Muhammad Abdi Abdikar da Hassan Adin Hassan da kuma Rahid Charles Mbareso ranar 3 ga watan Yuli a cewa babban alkalin kotun Majistare Francis Andayi. Mutum na hudu Sahal Dare Hussein an wanke shi daga tuhumar. Ranar 2 ga watan Afrilun shekarar 2015 'yan bindiga hudu daga kungiyar Al-Shabab kungiyar kasar Somali mai alaka da Al-Qaida suka shiga cikin jami'ar Garissa suka bude wuta. Yawancin mutane da suka rayu kansu ɗalibai ne haka kuma an kashe 'yan bindigar. A wancan lokacin kungiyar Al-Shabab ta ce harin wani martani ne akan matakin da sojojin Kenya suka ɗauka a ƙasar Somalia mai makwabta da ƙasar Kenya inda matsayin kungiyar IS suke. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba sojojin ƙasar Iraki sun ce suna gudanar da bincike akan wasu jerin har-haren roka da aka kai kan wani sansanonin soji inda Amurkawa suke da kuma wata shiyar mai alaka da babban kamfanin mai ɗin nan na ExxonMobil. cibiyar tsare-tsaren matakan soji ta buƙaci dukkan hukumomin tattara bayanan sirri da su hada bayanai su kuma gano waɗanda ke kitsa har-harar roka da makamai masu linzami zuwa sansanonin soji da kuma yankin fararen hula a Bagadaza da sauran wasu larduna a cewar wata kafar jami'an tsaron Iraki a wata sanarwa da ta fitar suka ƙara da cewa jami'an tsaro na ɗaukar matakai domin daƙile har-haren Jami'an tsaro za su farma dukkan waɗanda suke tayar da zaune tsaye da haifar da tsoro ga zakatan al'umma da kuma waɗanda ke da wata ajandar da ta saba wa ka'idar ƙasar Iraki a cewar ofishin labarai da rundunar sojin. Shugaba Donald Trump ya karrama wani masanin tattalin arziki Arthur Laffer a jiya Laraba da kyautar lambar yabon shugaban ƙasa ta 'yanci ko Medal of Freedom a Turanci wadda ita ce kyauta mafi girma da ake baiwa farar hula a ƙasar. Wannan wani mataki ne da zai haifar da cece-kuce a cikin kasar tsakanin mutanen da suke kallon masanin tattalin arzikin na jami'ar Yale da Stanford a matsayin mai tsinkaya da kuma waɗanda suke mai kallon masanin harkar kasuwancin mai. Trump ya ce mutane ƙalilan ne suka kawo sauyi wurin tsare-tsaren tattalin arziki a tarihi fiye da Laffer. Yana faɗin cewa ya karanci koyarwar Laffer shekaru da dama. Tattalin arzikinmu bai taɓa yin ƙarfi kamar irin wannan lokacin ba, in ji shugaba Donald Trump.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Kamar yadda aka sani, Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro, wanda don haka ne wasu ƙwararru ke ba da shawarar a yi amfani da dabarar kofar rago ko security mapping a Turanci. Don haka ne muka tuntuɓi wani masanin tsaro, Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka, kan koshin tsarin security mapping zai taimaka, sai ya ce.
Jami'an tsaro suna iyakacin bakin ƙoƙarinsu, amma duk da haka suna neman abubuwa da dama. Shi yasa akwai wani lokaci dan masu sauraron mu za su taba tunawa tsohon shugaban kasar nan Bush Junior ya taba wata magana da yake cewa in America, wato America, zaka gudu kai je ka ta'addancin duk da zaka yi zaka gudu amma ba zaka yi buya ba. Dalilin shi ko ya san cewa akwai kayayyaki na zamani wanda za gano makwancin mugu. To anan gwamnatin tarayya ta Najeriya tana da aiki ja a gabanta. Wato wannan security mapping din yana da fa'ida, yana da amfani. Domin anan America ma muna amfani da wannan irin system din. Kamar lokacin da anan Massachusetts a Boston aka yi wannan marathon race din gudun kamar da ake cewa gudun fanfalaki da Hausa. To kawai yazo su bi da shi da wa da kani suka tarwatsi suka kashe mutane suka raunta waɗansu suka gudu. To a inda suka gudun nan, saboda anan akwai na'urori ko ina a makalkale, a wayar lantarki ne, a ina ne, a gidajen mutane ne, a shaguna ne, aka dinga bin diddigin inda suka bi har sai da aka gano angon da suka je suka bura, har cikin jirgin ruwan da aka yi fakin ninshi aka naɗe shi nan ya shiga je ya bura. To na'urorin da suke nuna ga inda suka bi, ga inda suka yi, haka aka dinga bi, aka dinga bi har sai da aka gano inda suke. Kuma wannan security mapping din ya taimaka kwarai da gaske. Aka yi mu anguwa kofar rago a wannan rana, mu ma kanmu sai da aka ba mu award nan da aka gano su. To kaga idan da za a yi wannan mapping na security, kamar misali a nan wajejen Zamfara ko su birnin Gwari da sauransu, akwai abubuwa da yawa da za a yi nan security mapping din nan. Wato a fassarance da Hausa, kamar kofar rago, wato ta ina ake shiga, ta ina ake fita. Dajin nan fa ko dajin rugu ne, ta ina aka shiga, ta ina aka fita. To sai a buddu inda ya kamata a sa ido. Banda wannan, akwai abu mai mahimmanci ba mai ma na'ura ba ne na zamani. Dan adam mutum, gwamnati ya kamata ta amfani da al'umman ƙauyuka da gari. Wallahi mutanen da ke ƙauyuka suna tsoron su ba da bayani. Yanzu da kamar misali a ce an tara hanyar nan daga Zamfara za ka wani gari ko wajejen Katsina, ko za ka je wajejen daga can kana neman ka ce za ka zo Funto ko wani wuri haka. To aka ce gashi an ma sace maka mota. 'Yan sanda suna da wani abu da ake cewa radio message. nan da nan za a bada da rahoton cewa mota mai kama kaza mai lamba kaza su radio message na fa dole mu dawo wannan tsohon system din namu yana ɗaya daga cikin security meeting wanda yake za a tare kaman wato kofar rago
wasu na ganin kuma kamfanonin sadarwa ba su son su bada hadin kai ga bangaren tsaro wai dan kar a ci sukan kwarmata bayanan sirri na masu mu'amala da su ga jami'an tsaro kana ganin taya za a shawo kan su su rinka bada hadin kai ma jami'an tsaro dan a samu waɗannan bayanan
Ibrahim wato a hakikanin gaskiya waɗannan kamfanoni na sadarwa na cikin gida suna da rawa su ma kansu da za su taka an ce an tara hanya ko mu kaman daga Abuja zuwa Kaduna an kama wani har wani yana neman a bashi kudin fansa a aika mishi da kudi to yaya za a yi a ce su waɗannan kamfanoni ya kamata su hada kai da hukumar tsaro kuma a nan a America kuma masu sauraron mu za su iya tunawa akai ta rikici da wani kamfani na sadarwa
wato Apple
yawa Apple cewa dole su ba gwamnati sirri ga duk wanda ake ganin ana tuhumar sa me yake yin me yake ciki
to madalla tattaunawar Ibrahim ka almasi kenan da Alhaji Garba Suleiman madarkin samu naka kafin mu kai ga shirin mu na gaba bari mu shakata da wannan wakar har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:14 na dare ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba zata zama kasawa
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar da taimakon abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka yau muke kawo muku karashin hirar da muka yi da shugaban kungiyar makafin jamhuriyar Niger Nasir Musa don ma za mu bude shirin ne da bukin ranar zabaya ta duniya da aka gudanar a ranar 13 ga watan Yuni a bana an buƙaci zabaya su ƙara zagine dantse a duk inda suke a duniya kyamar da zabaya ke fuskanta daga jama'a na daga cikin abubuwan da suka fi ɗagawa wannan rukuni na al'umma hankali Sabili kenan kungiyar Zabaya ta kasar Niger ta kira wani taron manema labarai domin jan hankulan ƴan jarida akan bukatar su bada gudunmuwa wajen canzawa al'umma tunani. Malama Khadija Mummuni ita ce shugabar kungiyar Zabaya ta kasa.
13 juin dai rana ne da Nations Unies suka dauka bisa sensibilisation da awayar kan mutane bisa rayuwar Zabaya tunda akwai masaloli mai yawa da suna tahiya da su akwai masala na hota tunda akwai na nishar akwai rana to akwai masala na hota kuma akwai masala na gani kuma akwai masala ma na ana gwada mun wariya masalan hota kama hota ne bai da melanin kenan sai a kiyaye da hota ayi protege asa creme solaire ayi consultation da a gani in suna da kuraje sai ayi a ba su magani don kafin su yi developer cancer de la peau
to ya kuna samun wani tallafi a nan nishar daga hukumomi haka saboda matsalolin da ke damu ku
gwamnati to suna nan dai suna kama amma da saura banda gwamnati kuma akwai wasu partenaire kamar OMS kamar Fondation Raoul Folero kamar HE kamar CBM suma suna kama muna don mu yi sensibilisation dai a tai wajen ecole ayi sensibilisation don a ba su magani ayi consultation a ci aye da lahiyarsu
to a wani yunkurin karfafa matakan kare haƙƙin Zabaya majalisar ɗinkin duniya ta nada wata wakiliyar musamman mai kula da kare muradin wannan rukuni matakin da a ƙarƙashin sa ake hangen baiwa Zabaya walwala a ƙasashe masu tasowa
wajen oni dai su ne suka dauki papier suka dauki resolution suka ce rana juin 13 ayi sensibilisation dukkan duniya sannan akwai wata mata da ita expert independent ce cena ita ce kulawa da inci Zabayu kama ita ce magana da sunan Zabaya wajen oni tana nan tana kokowa don kare haki komai da gwamnati da partner suna yi sai a tuno da su tunda su ma suna nan suna da bezuwa a tuno a dauke su ma kamar mutane kamar kowa a ciyayin ita ma Zabaya ce daga Nigeria ta hito amma yanzu dai Canada can take da zama kokowa da take nan gayi muna hota insha Allah ana sa mu sauri
idan muka koma akan halin da ake ciki dangane da batun kudaden tallafin kungiyoyin nakasassun Niger a yayin da ake shirin rufe watanni shida na farko na shekarar nan ta 2019 Malam Nasir Musa Usa a kawancan kungiyoyin nakasassu ya bayyana cewa rashin gane kan gadan halin da ake ciki yasa suka fara tunanin kai koke a nan gaba a gaban majalisar rokokin kasa
dole na ya kamata a ce mun tashi tsaye kwa tunda in shi can saba ana dauka muna alkawali kuma muku muna shiga cikin jahohi muna bunƙasa muna faɗa mu duka talaka namu ke ga abin da shugaban kasa duka ga abin da prime minister yace zai taimaka muna kuma mu zo kasa ba hakan na kaga su kansu talaka mu za su birjere mu su ce a kullum muna zakkuwa muna musu ƙarya ashe ba zancen gaskiya na ba don ku shi yasa nan da zuwa gaba tunda yanzu ni ce muka har yanzu birje kin ga damu ne kasa suna fundi su ce kinga da aka ba mu har yanzu dai yo muna kwata na shidda har yanzu ba a tabe da lagura ba yanzu in ka doka ko na birje 2019 da adadin miliyan 50 ina dibi miliyan 17 ne an kashe miliyan 17 an kashe sai ka dibi wajen miliyan 30 da wani abu ina an kashe kaga abu na wanda akwai matsaloli ne kan gaskiya wallahi mu kan federation da mu an take kungiya muna danna talaka muna kan gaskiya kaga dai lafafa sai ayi sitting jan unibody minister mu declaration to ko yanzu akwai da yawan su ne suna son a ga kana kamata yin assembly kamata a tai a zuwa a zamna birma a faɗa na assembly ga taimakon da muka son da Allah su yi muna ko gwamnati ya aiko musu dokoki na loi de finance su kansu suna iya dibi su ce ka yi tsaye mutanen ga ya kamata mu taimaka musu tunda birma ɗan adam na kamar mu doka ya kamata a ce an taimaka musu don a bunƙasa bisa kan aiki doka insha Allah nan da zuwa gaba za mu diba mu gani in ma canza mu ta unhudu la assembly in kuma canza mu kuma unhudu minister ta mu ta population lalle tabbata na ya kamata a samu aidi declaration tunda bai kamata a ce birje ba yo har muna sijin muwa wata na shidda kuma a ce dala ba a kashe ba, kaga kenan miliyan 32 da anka bamu ko yanzu karshen ta bamu kashe su. To gaskiya yasa sai kaga technician na Ministry of Finance sai su diba to mu an bamu miliyan 50 kuma mun kashe miliyan 17, shi yasa babu za a yi na sai su ƙara mana kuɗi. Sai su diba an bamu miliyan 50 bamu kashe ba, yaushe na an kai mu miliyan 100 bamu kashe su. Alake mu ba lehinmu na ba, lehin wajen minista na da ba su aika takardu ko ko wajen finance na da ba su hido kuɗi, mun fi su lanan na da matsalar mu bamu sani in canna population ko Ministry of Finance. Amma miliyan 150 in dai an kai hido sai an sa an kai program, na tabbatar da ba a wata uku kuɗin nan suna ƙariya.
To masu sauraro, nan muke rufe shirin na ƙasa na wannan mako. A madadin bakinmu na yau, Khadija Mummuni da Nasir Musa, ni Suleiman Mummuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Ya halitta dai dai abi ta kokoi wai ta baya juya yi sai ba karma ya da kowa ba hauti na kasa ba ta suka sawa ba mai da kasa ta shi kai ilimi ya fi ai ku shi da tambama bai mai ko.
To a gaida Suleiman Mummuni Barma, yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridin Ghana.
Jaridar Daily Guide mu so masharhin jaridun na yau. A shafinta na farko, jaridar ta bugu wannan labarin kasar Ghana a fuskar zaman lafiya tana gaban kasar Ingila da wasu kasashen 118. Jaridar ta ce duda irin kalubale na lamarin tsaro da kasar Ghana ke fuskanta, an aje kasar Ghana a matsayin kasa mafi samun zaman lafiya fiye da kasar Ingila. Kasar Ghana kuma an aje ta a matsayi na zaman lafiya fiye da wasu kasashen 118 suka hada da kasar Syria, Saliu, Iraq, Somalia, Sudan ta Kudu, Yemen, Panama da Laos. Wannan gangane da bincike ne na 2019 Global Peace Index wacce ta auna jimlar kasashe 163 a faɗin duniya. Kasar Ghana ce ta yi na 44, yayin da kasar Ingila take matsayi na 45 da Laos a matsayi na 46 sai kuma Panama 47. Sai kuma jaridar The Statement da wannan labari, bankin duniya ta ayyana kasar Ghana za ta samu bunƙasa da kashi 7.6 a cikin 100. Jaridar ta ce bankin duniya ta bayar da sanarwar cewar tattalin arzikin kasar Ghana ana sa ran zai tashi zuwa kashi 7.6 a cikin 100 shekarar nan, ne tsayi da ta samu daga mai da take fitarwa da kuma fagage na waɗanda ba na mai ne ba. Wannan na fagage waɗanda ba na mai ne ba ana sa ran su kasance kashi 6.2, yayin da tsarin na yin tsakani a fagen aikin gona da masana'anta ake sa ran ya farfado da fagen sarrafa ga baki ɗayanta. Amma leka jaridar Daily Graphic wannan labarin ne, majalisar dokoki za ta gayyaci High Commissioner ɗin tarayyar Najeriya zuwa majalisar dokokin. Jaridar ta ce akwai rahotanni na ɗiyar Najeriya da ke shiga miyagun ayyuka da sun kaɗa fashi da makami da kuma garkuwa da mutane a nan ƙasar Ghana cikin kwanakin nan. Sai dai Commissioner ɗin na Najeriya wato Ambassador Olufemi Michael Abikoyi ya nuna damuwarsa game da yadda jaridun ƙasar Ghana ke ruwaito irin waɗannan abubuwan da ke abuwa, da yake magana a wurin wani taron haɗin kai na 'yan jarida a ranar Akra jiya. Chairman na kwamitin harkokin waje Mr. Frankano Dompre da kuma mamba na kwamitin Mr. Samuel Kujiko Abulakwa sun nuna cewar abubuwa da dama sun haɗe ƙasashen guda biyu, kuma a kulka da abin da zai kawo baraka. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times cewa ta yi ƙasar Ingila za ta taimaka wa ƙasar Ghana a wurin yadda za a yi maganin matsalar jakkunan leda. Jaridar ta ce High Commissioner ɗin na Birtaniya a kasar Ghana Mr. Lane Walker ya bayyana da matsayin England ga kuma aniyarta na taimakawa kasar Ghana magance matsalar dukkanin lida da wannan labari daga Ghanaian Times muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
sai da Ridwanillah yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga katin Madaki a jihar Bauchi ra'ayina na yau zan yi kira ne da masu hannu da shuri a Najeriya da kuma masu karfin arziki yana da kyau su ma su shiga harka na tsaro su taimaki gwamnati da jami'an tsaro yana da kyau idan al'umman gari da kuma masu hannu da shuri suka taimaka ma jami'an tsaro to lalle za a samu damun karfin taimako ma jami'an tsaro domin su kula da rayukan al'umman Najeriya kuma idan aka taimaka musu lalle wannan za a samu ci gaba kware da gaske
assalamu alaikum gidare da umurar Amurka sunana Gambo Barau Fatoskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatoskun a yau na sanya mai da gona da yabo ga mai girma sabon gwamnan da jihar Jobe Alhaji Malam Abuni da fatan Allah Ubangiji ya miƙa musu ragamar alkhairi a cikin wannan mulki din su Allah ya musu jagora Allah ya taimake su da shi da mutumin sa Alhaji Idi Barde Gurana
assalamu alaikum muryar Amurka da zasu da bangar san kowa mai Allah na garin Jiza ina dai kara kira da shugaban kasa sanar Muhammadu Buhari mu jaddada gaskiya da amana ku fa ka sani al'amuran Najeriya tabbas sai kawo sauki ya kawo sauki mai kawo agaji ya kawo agaji mai kawo gudunmuwa ya kawo gudunmuwa wurin noman gero Allah ya kawo sauki makara dawa shinkafa kamar mun noma suna cikin matsaloli na rashin tallafi wanda ka bar bizo hannun su ba kada wannan agugu shi murdi ita tafiya don haka a gaggauta tallafi
assalamu alaikum sace zaka na radio America sunana dallan jeje ta gara jihar Niger Nigeria ina son yin kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya abin da gwamnati suke bukata cewa a ba su yankan dan jikofi wani ba abin da zai dace ba ni sai dace ma ba a ce an ba su yankan dan jikofi sai ba wallahi wallahi inda aka ce su ne aka ba yankan dan jikofi to mun an shiga mulkin kamar kariya kenan a Nigeria
kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe ga Sarfilu ya dawo mana da takaitaccen labarin duniya
to a takaitaccen sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana maraba da hukuncin da aka yanke wa mutane hudu jiya Laraba da ake zargin su da harbin jirgin saman kasar Malaysia a shekarar 2014 yana kuma tsammanin Rasha za ta bayar da haɗin kai ga binciken da aka yi wani kwamitin bincike karkashin jagorancin kasar Netherlands wanda ke binciken kakkabo jirgin Malaysia da aka yi a sararin saman kasar Ukraine ya ambaci wasu 'yan kasar Rasha uku da wani dan kasar Ukraine a matsayin waɗanda ake zargi da aikata kisan kai wasu tagwayen harhari da aka kai kan ƙauyen Dogon na wata ƙabila a yankin tsakiyar Mali sun yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 38 baya ga wasu da dama da suka ji raunuka Gwamnatin kasar ta tura wani gungun soji zuwa yankin domin su yi binciken lamarin bayan da 'yan bindiga suka kai wa ƙauyukan Gangafani da Yorahari. Wata kota a kasar Kenya ta samu wasu mutane uku da laifin taimaka ma kungiyar IS wajen kai hari kan wata jami'a wanda ya sanadin rasa rayukan mutane aƙalla 148 waɗanda yawancinsu ɗalibai ne. Za a yanke hukunci ma Muhammad Abdi Abakar da Hassan Adin Hassan da kuma Hercules Mabrero ranar 3 ga watan Yuli a cewa babban alkalin kotun Magistrate Francis Andai mutum na hudu Sahal Dariye Hussein an wanke shi daga tuhumar.
To a gaishe ka kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwar fatan alkhairi ga Rabi'u Malam Baba Maranewo murnar auren ƴarsa Nasiba Maranewo da za a yi gobe Juma'a a jihar Taraba. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin Safila Hashim Gulan da ya tsaya ni gabatarwa sai injiniyan mu wanda ya bada umurni wanda Salaman wanda ya bada umurni da injiniyan mu na yau Mr. Darrell Smith ni Daula Salim nake cewa sai Allah ya sake hada mu.